واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بان هكا ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na Masjid Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wanda ke kofar asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karanta littafin Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam wallafar Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi alayh wannan shine majalisi na 101 a wannan yammaci na Laraba 1 ga watan Rajab hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wacce ta yi daidai da 1 ga watan 1 na shekara ta 2025 muna cikin babul idain babin da yake magana kan sallar idi guda biyu idi na sallar azumi da idi na sallar layya hadisin da muke kan karatu cikin sa hadisi na karshe ne daga wannan babi hadisin ummu atiya Allah yarda da ita wadda tace amarana ta'anin nabiyya an nukhrija fil idain al awatika tace ya umurce mu tana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an nukhrija al awatika da mu fitar da an nukhrija fil idain al awatika da mu fitar zuwa ga sallar idi mu fitar da ƴan mata wanda ba su yi aure ba kenan wa zawati al khuduri sannan kuma da ma'abota bukkoki wannan ɗabi'a ce ta Larabawa ana killace mace cikin bukka ko da tafiya ce ta tashi wannan bukkar tata tana cikinta za a ɗauka a aza kan raƙumi saboda yadda suke ba da kula da killace mata to tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurce su fitar da ƴan mata da matan da ake killace su zuwa ga sallar idi wa amara al-huyyada to kenan cikin ƴan mata da matan da ake killace su ba za a rasa wanda suke jinin al'ada ba to shine Allah ya umurni waɗanda suke cikin al'ada cikin matan da ake da su zuwa sallar idi an ya'tazilna musallal muslimin su nisanci gurin sallar musulmi ya zama suna nesa kar su matso gun sallar musulmi wa fi lafdin a cikin wani lafazi kunna nauta yawal idi tace mun kasance ana umurtar mu da mu fita ranar sallar idi hatta nukhrija albikra min khidriha har mu fitar da budurwa daga gunda take killace ba sa barin ƴan mata su fita haka mara tsari wa hatta nukhrija alhiyaba sannan hatta masu jinin al'ada su ma mu fidda su su tafi filin idi fayukabbirna bitakbirihim sai su kabbara su masu jinin al'adan kenan kar a dauka cewar in sun je su ba wani kaso da za su samu na ibada su ma za su kabbara da kabar barin musulmi yaduna bi du'aihim, za su addu'a da addu'o'in musulmi, ma'ana za su addu'a irin addu'o'in da musulmi suke a filin idi. Yarjuna barakata dhalika, suna fatan albarkar wannan addu'a din, kuma kabbar a filin idi tare da sauran musulmai. Wa tuhuratahu, da kuma tsarkin wannan wuni na ranar idi. Wannan hadisi mun karanta shi a makon da ya gabata, to amma akwai abubuwan da ya kamata mu tsaya kansu dangane da hadisi din wancan lokaci, sai ba mu samu wannan damar ba. Idan mun kula da wannan hadisi na Ummu Atiya, Allah ya yarda da ita, da take cewa umirna an nukhrija fil idain al awatik, an umurce mu mu fita zuwa ga idi, mu fitar da ƴan mata zuwa ga idi. Wa zawatil hudur, da kuma ma'abota bukkoki wanda ake killace su a cikin gidaje, an umurce su su fitar da su zuwa ga sallar idi. To wannan umurni da aka yi kenan wajibi ne, wajibi ne mata a tafi da su sallar idi, inda a ka'ida ta shari'a in an yi umurni, wannan umurnin na hukunta wajibcin aikata shi. To nan da ta ce an musu umurni su fidda, kenan wannan yana nuna fitan mata filin idi wajibi ne, wannan na farko kenan. Na biyu, wannan kenan zai nuna cewar sallar idi wajiba ce. Abu ne suka kunshi wannan hadisi na Ummu Atiya, da ta ce abu muni su fita filin idi, kuma in tashi fita su fita mata, da duka ya kamata a fita da ita, ma a fita da ita ko da ku tana jinin al'ada. Sannan kuma wannan umurnin na nuna cewar sallar idi wajiba ce, haka ne? Kar a yi mishin, amma ba wajiba ba ce? Na'am. Alaikum salam. Na'am, masha Allah. Jayid. Malamai suna da ra'ayoyi dangane da hukuncin sallar idi. Shin sallar idi wajiba ce duka idi guda biyu, ko kuma ba wajiba ba ce? Ra'ayoyi guda uku. Ra'ayi na farko a kansa ne Imamu Malik, Allah masa rahama, ya tafi da shi da Imamu Shafi. Sun tafi kan cewar sallar idi ba wajiba ba ce, amma sunna ce mai ƙarfi, ta yadda ba a so musulmi ya yi sako-sako da ita. In ba wani uzuri wanda yake mai ƙarfi ba, ba a so musulmi ya bar take mai ƙarfi. Amma inda mutum zai ƙi halarta ɗin, a gurinsu bai yi laifi ba, amma dai bai yi abin da ya dace ba, abin da ya bai dace ba, amma ba za a ce yayi laifi ba. Shi yasa suka ce sunna ce wacce take mai ƙarfi. Wannan ra'ayi na farko kenan. Ra'ayi na biyu a kansa Imamu Ahmad ya tafi, shine cewar fardun ne amma kifaya, farilla ce wacce wani zai iya ɗauke ma wani. misali a cikin na azare idan aka fita sallacin kasuwar kaji sune kawai suka fita sallah misali nake kwatance nake sallar idi kuma wanda suka fita sallar idin ba su fi mutum 100 ba ga azare ai akwai adadin mutane da yawa za su kai miliyan kaza to sai aka wayi gari masallacin kasuwar kaji sune suka fita idi kuma mutum 100 ne suka fita kawai sauran masallatai duk sai ba su fita ba kaga can din ma ai ba su cika ba wanda suka halatta za a ce ba su fi 10% ba ba su fi 1 bisa 10 na adadin wanda suke halatta ba ko za su fi ko 1% ko mutum 100 haka wata kilma bai kai 1% mutum 100 ba zai kai ba to sai zan mutum 100 ne suka halarci sallar to a gurin Imamu Ahmad ba ai laifi ba waɗannan 100 da suka fita shi ma wannan masallacin da suka fita suka je suka yi idi sun dauke wa sauran to amma sai aka wayi gari duk garin ba wanda suka fita suka yi idi to duk sun yi laifi amma inda za a samu wasu koda ɗan kaɗan ne su yi idin to sun ɗauke ma saura amma idan ya zamanto duk garin ba wanda ya fita sallar idin kuma kowa ya san cewa yau ranar idi ce kowa sai zamansa a gida ba mutum ɗaya da ya fita idi to duk sun yi laifi wannan shine abin da yake nufin cewa fardu ce amma ayin wajibi ne wanda wani in yayi zai iya ɗauke ma wani amma inda duka mutanen gari za su bari to duk sun yi laifi gurin Ubangiji akan wannan Imamu Ahmad Allah masa rahama ya tafi to ra'ayi na uku kuma sun tafi kan cewar sallar idi wajiba ce akan kowane musulmi namiji ne ko mace shi yasa ma a nan gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umurni a fita da mata ƴan mata hatta ma majinin al'ada tare da cewar ita fa mai jinin al'ada in ta je filin idin ba sallar za ta yi ba amma tare da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umurni ita ma a fita da ita filin idin suka ce wannan yana nuna wajibcin wannan sallar sun kafa hujja da dalilai da yawa da yasa suka tafi kan cewar sallar idi wajiba ce akan kowane musulmi baligi dama mun san ita karan kanta sallar ma ba ta zama wajiba sai akan musulmi kenan kafiri ba wajiba bace akan sa saboda kafiri koda yayi ma Allah ba zai karba ba aikin sa ba karbabbe bane saboda haka kaga ba wajiba bace akan sa sannan karamin yaro shi ma ba wajiba bace akan sa mahaukaci shi ma ba wajiba bace akan sa to waɗannan mutane su ba wajiba bace to amma mutum idan ya zamanto musulmi baligi mai hankali kuma yake halarta sallar idi sawa'un na azumi ne ko na layya suka ce yayi laifi saboda ya bar wajibi cikin wajiban addinin musulunci to sun kafa hujja da dalilai wanda suke masu tarin yawa dalili na farko wannan hadisi da muka karanta makon da ya gabata na ummu atiya da take cewa umirna an nukhrija fil idain al awatika wa dawat al khuduri sannan a wani lafazin kunna nu umaru ruja yawm al eid hatta nukhrija al bikra min khidra tace an umurce su fitar da ƴan mata zuwa ga sallar eid sun kasance ana umurtar su fita sallar eid to wannan umurni da ake musu kaga duk inda kuma aka yi umurni amma hanga ta shari'a malamai suka ce wannan umurnin yana hukunta wajibcin a aikata shi to wannan shine dalilin su na farko wannan hadisi na ummu atiya manzon Allah yana umurni ba wa iya maza ba hadda ma mata akan su fita sallar idi dalilin su na biyu ima umurnin ne na aya nan dalili ne na hadisi wanda annabi yana murtasu su tafi sallar idi to akwai kuma umurni na aya Allah madaukakin sarki yana umurtasu su je sallar idi Allah madaukakin sarki yana cewa fa salli li rabbika wanhar kai sallah wa ubangijinka suka ce idi idi talayya na umurni Allah masa ya sallar idi talayya mutun da Allah madaukakin sarki masa umurni ya sallar idi talayya ne yake nuna wajibcinta me yasa suka ce sallar idi talayya ce saboda Allah ya ce wannan har ka soke dabbarka to da aka hada su guri guda sai aka fahimci cewar sallar nan da ake nufi sallar layya ce saboda ita ce ake ko soke dabba ko a yanka ta wannan dalilin su na biyu kenan aya ta qur'ani ta yi umurni to tunda aya ta qur'ani ta yi umurni wannan yake nuna wajibcin fita sallar idi dalilin su na uku da suka dogara da shi suka ce abin da zai tabbatar maka cewar sallar idi wajiba ce ai sauran sallolin farilla da ake a masallaci didda yadda annabi ya tsawatar akan rashin halattar su ai annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yana cewar ya kusa ya kudiri aniya zai kudiri aniyar sawa a kira sallah idan aka kira sallah a tada ikama ya wakilta wani ya ja sallah sannan shi da wasu na wasu sashe wani sashe na sahabbansa su ɗebi kirare da itatuwa su je gidajen wanda ba su halartar sallar isha su kona ka ganin tsawatarwa annabi yake dangane da rashin halartar sallar jami'i suka ce duk da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar akan rashin halartar sallar jami'i amma bai yi umurni wa mata su je sallar jami'i ba amma sai gashi sallar idi yana umurni mata su je suka ce in ba wajiba bace ba da za annabi yayi umurni wa mata su je alhali kuma sallar farilla kamsu salawat bai musu umurni su je ba kawai abinda annabi yake fadi shine la tamna'u ima allahi masajidallah kar ku hana bayin Allah mata masallatan Allah shine abin da annabi yake fadi amma bai umurni mata su je ba bai umurni a fidda mata daga gidajensu su je sallar jami'i kamsu salawat ba sai ce to wannan zai ƙara fito maka da wajibcin sallar idi wajibci ma mai karfi ta yadda mata ba a umurce su je salloli guda biyar da ake a masallaci ba duk da yanda annabi ya tsawatar akan rashin halatta amma kuma sallar idi an umurce su da su halacce ta dalilin su na hudu da suka dogara da shi suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a rayuwarsa bai taba fashin sallar idi ta azumi ko talayya ba tunda yake a rayuwarsa ba a taba hakaitowa cewa ga idi kwaya daya da annabi yazo bai fita ba tunda yake har ya koma ga Allah in dai idi zai zo to zai yi wannan idin tunda aka shar'anta shi an shar'anta sallar idi a garin Madina to tunda aka shar'anta sallar idi a garin Madina har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koma ga Allah bai taba misin bai taba fashin sallah ta idi koda kwaya ɗaya ba suka ce daga cikin dalilan da zai nuna maka wajibcin ibada kuma shine annabi ya dimanciyinta matukar annabi ya dimanciyinta wannan na nuna wajibcin wannan ibada akwai hadisin da muke buga misali da shi a wannan gabar na sallar tarawi da sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo suka tarar da shi yana sallar tarawi cikin masallaci suka yi sahu a bayansa suka bi shi sallar rana ta farko rana ta biyu ma haka suka zo suka tarar da shi yana sallah suka bi shi sallah haka rana ta uku rana ta hudu sai labari ya watsu cikin gari cewa ai jiya da shekaran jiya waccar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah cikin jami'i ta tarawih tare da wani sashe na sahabbansa to a rana ta hudu sai masallaci ya makaru da mutane ana jiran fitowar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya musu sallar tarawih shiru manzon Allah yau ne gobe ne shiru bai fito ba suna ta jira har dare ya raba har asuba ta kusa sai suka ji tsoron kansu makara ga sahur wannan yasa suka watse kowa kama gabansa suka tafi gidajensu aka je aka yi sahur aka kira sallah asuba aka da aka sallah. Bayan an idar da sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce musu jiya naga abin da kuka yi. Me suka yi jiya yanda suka makaro a masallaci suna jiran fitowar sa yazo ya musu sallar tarawih. Yace ba komai ya hana ni fitowa ba sai tsoron kar in ci gaba da fitowa in dimanci fitowa ya zama an wajabta muku kuma da yawan ku ba za su iya ba to wannan yasa kuka ga ban fito din ba to shine malamai suke cewa wannan yana nuna ce kenan idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dimanci yin abu wannan na nuna wajibcin aikata wannan abu to kuma gashi a wannan gabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda aka shar'anta sallar idi bai taba fashi ba ko da so daya har ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan dalilin su na hudu kenan sai dalilin su na biyar wanda shine na karshe suka ce idan sallar idi da sallar juma'a sun hadu a rana guda misali idi ya fado ranar juma'a ai wannan idin in ka halarce shi dalili ya tabbatar da cewa koda baka halarci juma'a ba babu laifi dalili ingantacce ya tabbatar da haka to tambaya shin sallar juma'a wajiba ce ko sunna sallar juma'a wajiba ce idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah umurni allahi cewa ma akai wa dharul bai sai da siyarwa ma ku bashi kwata kwata wannan zai nuna maka karfin wajibcin sallar juma'a amma duk da karfin wajibcin wannan ibada ta sallar juma'a sai gashi idan sun hadu da idi rana guda mutum ya je yayi idi an masa sassauci ba sai ya zo juma'a ba wannan duk da dai mas'ala ce wacce akwai ra'ayoyi mabambanta na malamai amma zance mafi rinjaye wanda dalilai ingantattu suka tabbatar da wannan zance shine sallar juma'a ba wajiba bace akan bawa matukar sun hadu da sallar idi in ya je ya kara kansa credit na lada in kuma bai je ba bai laifi ba matukar ya je sallar idi sai suka ce to idan har idi zai iya kada juma'a ma'ana ya dauke wanda ya halarci sallar idi zai dauke masa halartar sallar juma'a wannan yana nuna wajibcin ta saboda ba yadda za a yi sunna ta kada wajiba sai dai in wajiba ce yar uwarta to kaga in kuwa ba wajiba bace wannan tana sunna wannan tana wajiba to ta za a yi sunna ta kada wajiba ai wajiba ta fi sunna karfi na'am har azahar babu wannan wani kauli ne amma shi ma babu dalili ko kuma kaulin da yake rajih shine mafi rinjaye shine idan kai sallar idi juma'a ta fadi kanka in har za kai azahar to kaje kai juma'a akwai kaulin da suka ce za kai azahar ka zauna a gida za kai azahar ra'ayoyi ne ai guda uku akwai kaulin da suka ce in ka je juma'a ma ai in ka je idi ma dole ka je juma'a in baka je ba kai laifi akwai kaulin da suka ce in baka je in ka je idi ba za ka juma'a ba to azahar za ka akwai kaulin da suka ce babu in har za ka azahar to ka je juma'a kamar haka talata aqwal maganganu ne guda uku na malamu to amma almuhim abinda muke magana akan sa shine idan har sallar idi zata kada sallar juma'a ma'ana za a dauke wa mutun halartar sallar juma'a saboda ya halarci sallar idi wannan yana nuna wajibcin wannan ibada ta sallar idi saboda sunna ba za ta bata da karfin da za ta kada wajiba in kaga ta kada wajiba to wajiba ce yar uwarta ya muka kalli wannan dalilan na'am masu karfi ne dalilai ne kuma ga sa har guda biyar to ra'ayi na biyu mene wanne ne ra'ayi na biyu ra'ayoyi guda uku ai muka lissafa ra'ayi na farko suka ce halartar sallar idi sunna ce mai karfi akan ta Imam Malik da Imam Shafi'i suka tafi ra'ayi ta biyu suka ce halartar sallar idi wajiba ce wacce wani zai iya dauke mawa ta yadda in wasu sun yi koda saura ba su yi ba a gari to ba a yi laifi ba a wannan gari, amma inda duk mutanen gari za su hada kansu duk su kifuta idi to duk sun yi laifi. Ra'ayi na uku kuma shine muka kare bayani kan dalilansa, shine cewar sallar idi wajiba ce akan kowane musulmi baligi mai hankali. To ra'ayi na biyu menene dalilinsu kan cewar sallar idi wajiba ce da wasu za su iya ɗauke ma wasu? Dalilinsu wannan hadisi na Ummu Atiyya da take cewa umirna an nukhrija fil idainil awatik da kuma kunna nu'maru an nukhrija yawmal id. Wannan shine dalilinsu kan cewar sallar idi wajiba ce amma wacce wasu za su iya ɗauke ma wasu. To a waɗannan ra'ayoyi guda uku, duk da ba mu ambaci dalilin ra'ayi na farko ba, menene dalilinsu, dalilin da suka dogara a kansa? Ra'ayi na farko, dalilin da suka dogara a kansa hadisi ne na Balaraban ƙauye wanda Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu. Wannan Balaraban ƙauye ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa tambaya kan abin da aka wajabta masa na sallah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an wajabta maka salloli guda biyar. Ya ce to bayan salloli guda biyar nan dinnan akwai wani abu a kaina na sallah? Annabi ya ce a'a, sai dai in za ka yi ta dawuni. Ya bayyana masa zakka, ya ce bayan na fidda zakkan akwai wani abu a kaina? Ya ce a'a, sai dai in za ka yi ta dawuni. Azumin watan Ramadana, ya ce in ne akwai wani abu a kaina? Ya ce a'a, sai dai in za ka yi ta dawuni. Sai aikin hajji, ya ce in yayi akwai wani abu a kansa? Ya ce babu, sai dai in za ka yi ta dawuni. Wannan Balaraban ƙauye sai ya ce wallahi la azidu ala hadha wala anqusu. Ya ce to wallahi ni ko na rantse da Allah, waɗannan dinnan da ka gaya mun ba zan ƙara komai a kai ba, kuma ba zan rage ba. Yanda ka gaya mun salloli guda biyar dinnan iya su kawai zan yi, ba zan ƙara komai a kai ba, sannan ba zan rage ba. Azumin Ramadana nan iya shi kawai zan yi, ba zan ƙara komai a kai ba. Sai juya abinsa ya tafi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce aflaha in sadaka. Annabi ya ce yayi rabo babba in har da gaske yake cewar zai kiyaye su, ba zai rage komai daga cikin su ba, ko da bai ƙara din ba yayi rabo. Inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Suka ce salloli biyar dina Annabi bai ambaci sallar idi ba. To da suka kalli kuma dalilan da malaman can suka dogara da su da ke nuna cewa idi wajiba ce, suka ce to wannan zai nuna sunna ce amma mai ƙarfi. Saboda dube da waɗancan dalilai wanda suna da ƙarfi sosai, sai a ce sunna ce amma mai ƙarfi. Ya muka kalli abu kamar wannan ya fi rinjaye. Saboda dalilin gashi nan karara, Annabi ya ce yayi rabo in bai ƙara ba, kenan bai ƙara akan salloli biyar ɗin nan ba. Juma'a ita kuma madadin azahar ce, to kaga ita ma dai tana cikin jerin kamsu salawat. To saboda haka ko da bai je idi ba, Annabi ya ce yayi rabo inda gaske yake. To wannan shine zai zamanto ra'ayin da ya zama mafi ƙarfi kuma mafi rinjaye dangane da sallar idi ba wajiba ba ce amma sunna ce wacce take mai ƙarfi, wadda bai kamata a ce musulmi yayi sakwa-sakwa da ita ba, ya kamata ya rike ta kam-kam kuma ya kula da ita, ya mai da hankali kanta, in ya tashi ya fita da shi da iyalansa gaba ɗaya, kar a bar kowa a gida, duk a je a samu albarkar wannan wuni a filin idi. Dan malamai suna cewa hikimomin da suka sanya Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana wannan ibada ta idi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwadaitar duka a fita kwanmu da kwarkwatanmu a fita filin idi. Na farko, saboda a nuna girma da buwaya da isan wannan addini na musulunci da kuma yawan mabiyansa, dan annabi sallallahu alaihi wasallam yace tazawwaju alwaduda alwaluda fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyama ku aure matan da kuke so amma kuma masu haihuwa saboda ranar tashin alkiyama zan yi alfahari da yawan gaban ubangije subhanahu wataala to kaga idan aka ga musulmi to wannan yana nuna kwarjini da haiba na wannan addinin musulunci da kuma yawan mabiyansa domin ranan gobe kiyama annabi zai zo da al'umma sataninka kowace al'umma yafi kowa yawan mabiya sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to wannan hikima ce cikin hikimomi da suka sanya aka shar'anta wannan ibada ta sallar idi sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan hikima ta biyu fili ne wanda Allah ya albarkaci wannan fili na idi to mutane su je su samu albarka da Allah madaukakin sarki sanya a wannan fili shi yasa annabi har ta matan da basu da tsarki ya kwadaitar a fita da su za su je su halarci ambaton Allah a wannan fili da kuma kabbara saboda kar ai ba su sannan kuma hikima ta gaba addu'o'i da za a yi ana fatan Allah madaukakin sarki zai amshi wannan addu'o'i din to sai zamanto idan ba su halatta ba za a yi addu'o'in babu su shi yasa annabi a cikin wannan hadisi na ummu atiya da yace a fita hadda mata masu jinin al'ada sai ce fayukabbirna bitakbirihim su ma matan su yi kabarbari da kabbarorin musulmai saboda albarkar da ke ciki da alkhairin da ke ciki kar su ma a basu a baya sannan kuma wa yad'una bi du'aihim su yi addu'a da addu'o'in musulmai saboda muhimmancin addu'a a wannan fili din kar su ma ai ba su to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a ƙarshe ce yarjuna barakata zalikal yawm suna fatan albarkar wannan wuni kenan fitan su wannan fili da nufin su je su ambaci ubangiji kuma su yi addu'o'i dan fata da dacewa da albarkar wannan wuni kaga kenan wannan yake nuna muhimmancin halartar wannan fili na idi kuma zai fito mana da hikima cikin hikimomi da suka sanya Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana wannan ibada ta idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar duka a fita da mata da maza manya da yara duk a fita filin idi domin fita zuwa ga wannan fili idi din yafi kusa da samun rahamar ubangiji subhanahu wataala na farko kenan na biyu kuma zai sa bawa ya dace wajen karbar ibadinsa ibadar da ya ta cikin azumin ramadana zuwa da yayi wannan filin idi yana mai godiya ne wa ubangiji da ya bashi lafiya ya bashi damar yin wannan ibada to wannan sai ya sa ubangiji ya karba masa azumi da ya guda 29 haka malamai suka ce in kuma sallar layya ce layyan da zai koma yayi a gida halattan wannan idi fatan Allah ya karba masa layyar da zai koma je a gida kaga kowace idi dai akwai abin da ake fata daga gurin ubangiji ya karba wa bawa na ibadarsa to darussan da zamu dauka da fa'idoji karkashin wannan hadisi na ummu atiya da tace an umurce su su fita filin idi na farko zamu fahimci cewar abun so ne musulmai suna bayyana duk wata alama ta addinin musulunci ana so musulmai a garuruwansu ya zamanto suna bayyana alama cikin alamomi na addinin musulunci kamar yaya alama yanzu kamar kiran sallah alama ce cikin alamomin addinin musulunci yanzu idan ka je gari ka ji shuru ne guda dudum sai ka ce ka garin nan ba na musulmi bane me yasa saboda ba alama da take nuna cewar garin musulmai ne amma ka shiga can sai ka ji Allahu akbar Allahu akbar ta can ka ji Allah sai ka ce a garin musulmai haga kiran sallah alama ce cikin alamomi na addinin musulunci wacce ake so musulmai suna bayyana shi yasa malamai suka ce inda mutanen gari za su yi ittifaki wajen kauracewa kiran sallah ya halatta a yake su saboda sun bar alama babba cikin manyan alamomi na addinin musulunci sannan daga cikin alamomi na addinin musulunci sunayen tituna sunayen tituna da sunayen shaguna. Me sunan shagon Alhaji Kaji ko? Ai kana ji wannan sunan Kaji yana da alaka da musulunci. To haka misali a ce Share Abubakar Siddiq ko kuma layin Abubakar Siddiq, titin Abubakar Siddiq. Kana ji wannan sunan Kaji? Sunan musulunci. Ko kuma kaga sunan shago an rubuta Aishatu binti Abubakar. Ko kuma an rubuta Uthman ibn Affan. Galibi wannan ai sai musulmi, wanda ba musulmi ba ai ba zai ba. To kaga waɗannan duka alamomi ne cikin alamomin addinin musulunci da ake so musulmai suna bayyanawa a garuruwansu. Sunayen layukansu, kana ji Kaji musulunci. Sunayen shagunansu na kasuwa ko kuma wani santa haka nasu, sai kawai kaga an sa masa suna na musulunci. To ana so musulmai suna bayyana wannan domin fita masallacin Idi bayyana alama ce cikin alamomi na addinin musulunci, kamar yadda muka yi bayani a baya. To wannan hadisi ya karantar da mu yadda ake so musulmai a duk inda suke rayuwa duk wani abu da yake da alaka da musulunci kar suna boye shi. Wasu kuma zaka gani wani wai har kunya yake ji ma a danganta shi ga musulunci, saboda yadda ya zauna cikin kafirai, ɗabi'unsa suka gurbata, ɗabi'unsa suka lalace, kafirai suna kushe musulunci, suna cin kafan musulmi, duk wani yayi da suka yayi ko sai su jibga wa musulunci, su jibga wa musulmi, wannan yasa shi kuma yake gudun ma a danganta shi ga musulunci. Kaga wannan asara ce duniya da lahira. Musulmin da rayuwarsa ta zama haka, wai yana jin kunya a kira shi musulmi ko a danganta shi ga musulunci, wannan rayuwarsa ba ta da amfani. Yayi kuma asara duniya da lahira. Sannan kuma abinda yake rayuwa cikinsa ba zai tseratar masa da komai, ba zai amfana masa da komai ba a duniyarsa da lahirarsa. Abu na biyu da za mu ɗauka, fa'ida ta biyu da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, hadisin na ƙarfafar fita filin Idi, na ƙarfafar duk wani musulmi da ya fita filin Idi, hatta mata, tare da cewa mata abin da Allah ya ce wa ƙarna fi buyutikunna, umurnin da Allah ya yi mata shine su lazumci gidajensu. Amma duk da haka aka kwadaitar akan su fita filin Idi, ta ke nan wannan yana nuna mana muhimmancin fita filin Idi ga duk wani musulmi, namiji ne ko mace, babba ne ko yaro, hatta wacce batta da tsarki, tana da aure ko batta da aure, an kwadaitar su fita filin Idi. Sai dai su mata idan sun tashi fita filin Idi, ana so su fita da fita irin ta addinin musulunci, ba a so su yi kwalliya irin na jahilan farko. Allah ya ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, kar ku yi fita irin fitan jahilan farko. Yaya fita irin fitan jahilan farko yake? In sun tashi fita sai sun fidda tsaraicinsu, su kwalliya suke da fidda tsaraicinsu. Kaga wuyanta a waje, kaga damatsin hannayenta a waje, kaga sharabatta a waje. To wannan shine irin fitan jahilan farko, fiska ta farko kenan. Fiska ta biyu za su yi sutura, amma kuma suturar da suka san mai jan hankali, sun kura a daka ta yadda duk inda suka wuce in ka daga ka kalle su sai ka sake kallon su, ba wai su din kake kallo ba, a suturar jikinta ne ja hankalinka. To wannan yana daga cikin jinsin fitan jahilan farko. Sannan na uku, in sun tashi fita sukan sa kayan da suka matsa jikinsu, wanda suna nuna shape na gangan jikinsu. To wannan duka nau'i ne na fita irin fitan jahilan farko. Saboda haka ya haramta ga mata wanda suka balaga, idan sun tashi fita filin Idi ko ina ma in za su fita, haramun ne su yi irin wannan fitar. To ina ya ga za su je neman yardar Ubangiji? Kar ki fita za ki je neman yardan Ubangiji, maimakon ki dace da yardarsa sai ki je ki ɗebo fushinsa. Me yasa ba ki yi fitan da Ubangiji yake so ki yi fita irin wannan fitar ba? Ba ki yi irin fitar da manzon Allah ya kwadaitar a yi fita irin wannan fitar ba? Da kika tashi fita, Ubangiji ya ce kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna. Wannan shine umurnin Ubangiji subhanahu wataala. Yace annabi ka gaya wa matanka da ƴaƴanka da mata mu'minai su sanya suturarsu daga sama har ƙasa, yaje yana ƙoƙarin shafar ƙasa. Annabi kuma wata ranar Asma'u ta shigo gurinsa. Asma'u
ƴar uwar mata annabi ce Aisha, Aisha binta Abi Bakar ƴar uwa ce ta Asma'u binta Abi Bakar, ta shiga gunsa ta kai masa ziyara da shi da matarsa ƴar uwarta Aisha. To lokacin da ta shiga hannayenta hakan nan da wuyanta duka a buɗe, annabi ya ce subhanallah ma hadha ya Asma, ce subhanallah tsarkiya tabbata ga Allah, dama idan abu ya daga annabi hankali yana ta subhanallah, idan abu ya burge annabi yana ta subhanallah, ba tafi yake yi ba da shi da sabansa ba sa tafi dan abu ya burge, sai dai su ce subhanallah, saboda ai yadda aka yi wannan abun ya burge ka, taya aka ya burge ka Allah shi yasa ya burge ka, to tsarkiya tabbata ga Allah da yasa wannan abun ya burge, ba wai tafi bane, tafi wannan dabi'a ce ta Yahudawa ta wanda ba musulmi ba, musulmi su in abu ya burge mutum ba ihu yake ba, ba ashar yake ba, ba tafi yake ba kamar yadda wasu suke, wani abu ya burge shi sai zunduma ashar, wani abu ya fusata shi sai zunduma ashar, wani kuma sai zuba ihu, wasu kuma sai su yi tafi, musulunci duk bai san waɗannan ba. Abinda musulunci ya sani shine idan abu ya burge ka ya ƙayatar da kai, yaya aka yi wannan abun har ya burge ka ya ƙayatar da kai, hukunci ne na Ubangiji, to ka tsarkake Ubangiji ta yadda ya sa wannan abun ya burge ya ƙayatar, sai ka ce subhanallah. To haka idan abu ya ɗaga ma hankali ba a shar za ka yi ba, ka ce subhanallah, ka tsarkake Ubangiji daga a yi abin da bai dace ba, abin da aka yi wanda bai dace ba, yanzu annabi ya ga abin da bai dace ba, to sai tsarkake Ubangiji daga yin abin da bai dace ba na saba masa duk ni'imomin da ya yi wa bawa. Ubangiji ya yi wa bawa ni'imomi wanda suke masu tarin yawa, amma tare da haka kuma yake saba masa, kai tsarkiya tabbata ga Ubangiji. To shi yasa annabi da ya ga Asma'u cikin wannan yanayi ya ce subhanallah ma hadha ya Asma, ya ce tsarkiya tabbata ga Allah, me zan gani haka nan tattare da ke, kin fito duka hannayenki a waje, galibi mata kuma yanzu ta fidda hannunta wannan tana ga is nothing, ba komai bane, ba dauke shi a bakin komai ba. Annabi ya ce wa Asma'u innal mar'ata idza balagat al mahida, Asma'u ki sani mace idan ta balaga ma yajuzu laha an yura minha illa hadha wa hadha, wa ashara ila wajhihi wa kaffai, ce mace idan ta balaga bai halatta a ga komai daga jikinta ba banda wannan da wannan, sai nuna abubuwa guda biyu, ya nuna fiskarsa da tafin hannunsa, kenan abin da ya kamata mace ta bayyana idan za ta je filin idi da ma duk sauran gurare, abin da ya sa muke faɗin idi shi ibada za a ci. To kar ya zamanto za ki fita neman yardar Ubangiji kuma ki je ki dawo da fushin Ubangiji, kaga an yi tufka da warwara, an tufka kuma an zo an warware. To annabi ya ce in mace ta balaga bai halatta a ga komai daga jikinta ba banda wannan da wannan, sai nuna fiskarsa da tafin hannunsa, kenan mace in za ta fita ana so ta suturce ko ina a jikinta banda fiska da tafin hannu, wannan an yi mata sassauci, an mata afuwa a kansa. To saboda haka mata idan za su fita filin idi su sani cewar za su je neman yardan Ubangiji ne subhanahu wata'ala. To saboda haka su kiyaye dokokinsa a suturarsu, kar su sanya sutura tunda mun san galibi idi ana masa shiri, wani shekara ma yake yana shiri wa idi, musamman mata sun fi maza ma yin shiri wa idi da tanadi, wata za ta shiga a dashe na wata shida, wata na wata takwas, wata na shekara don ta samu ta ƙure adaka ranar idi da ita da ƴaƴanta. To ki sani wannan adashe da kika shiga na ƙure adaka da zaki bai baki damar ki fita da kwalliya waje ba, ki kwalliyanki a gidanki mijinki ya gani zaki samu lada mai tarin yawa. In kin tashi tafiya idi kuma ɗauko jalbab ɗinki ki rufe kwalliyar, shikenan ba mai gani sai wa, sai mijinki, sai kuma muharraminki, ba laifi babanki ya gani, wanki ya gani, kaninki, ɗanki, duk ba laifi. Amma in ka ɗebe waɗannan duk wanda kika buɗa ya gani kin aikata haramu, sai a rubuta miki zunubi. Dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa mace idan ta taba ado, ta sanya turare, ta fita kasuwa duk inda kuka ganta kula an ce ta la'ananniya ce, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan kuma ita ce mazinaciya a matakin farko, haka annabi ya bayyana, ta taba ado ta sa turare ta fita, annabi ya ce mazinaciya ce. Saboda haka ke da zaki fita filin idi ki je neman yardar Ubangiji, duk abin da zai sa ki fada cikin fushin Ubangiji ki kokarin kaurace masa, kin taba ado wannan abun so ne, kin sa warwaranki na zinari abun so ne, sarkar zinari dan kunnan zinari duk abun so ne, amma dauko katotan hijabi ki rufa daga sama har kasa ku tafi idi, in an dawo cikin gida ki cire ki kwalliyanki wa mijinki ki samu lada, kin rufe kin tafi idi kin samu lada, kin dawo kin ci gaba da kwalliyanki a gida, in ma kala 10 kika yi bayan awa 4 kin sa wannan, bayan awa 4 kin sa wannan, mijinki yana ta gani kina ta samu lada, wannan duk babu laifi, amma ki fita ki je kina nuna wa waɗanda ba muharramanki ba a waje, wannan kin aikata laifi mai girman gaske. An ce a fita da mata, amma kuma mata su san irin fitan da za su yi, kar su taba ado su fita filin idi da shi. Fa'ida ta uku da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, wajibi ne ga matan da suke jinin al'ada idan an fita da su filin idi su nisanci gunda mutane suke sallah, nan ga sahun maza, nan ga sahun mata, to su kuma su zama suna can gefe, su dai sun halarci albarkar wannan wuni a filin idi, suna takabbara addu'a ana yi tare da su, amma su nisanci gurin sallah. Haka yazo cikin wannan hadisi na Ummu Atiya, Allah ya jada ita, manzon Allah ya ce, ta ce wa amara al-huyyada, kuma ya umurci masu jinin al'ada su ma su fita filin idi, wa amara al-huyyada an ya'tazilna musallal muslimina, kuma ya umurci mata masu jinin al'ada su nisanci gurin sallar musulmi. Ka kenan mace mai jinin al'ada ba a so ta zo inda musulmi suke sallah. Fa'ida ta hudu da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, hadisin yana karantar da mu halarcin ambaton Allah ga mace mai jinin al'ada. Mace mai jinin al'ada ya halatta ta ambaci Allah, kuma yana daga cikin ambaton Allah karatun Alƙur'ani. Kenan mai jinin al'ada ya halatta ta karatun Alƙur'ani, dan a wannan hadisi na Ummu Atiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa hatta nukhrija al-huyyada, har mata masu jinin al'ada mu fidda su su masu tafi filin idi, fayukabbirna bi takbirihim, su yi kabbara da kabbaran musulmai, wayad'una bi du'a'in, kuma su yi addu'a da addu'ar musulmai. To kaga anan gurin an halatta mata ta ambaci Allah tare da cewar tana jinin al'ada, to wannan yake nuna halarcin ambatan Allah ga mace wacce take mai jinin al'ada. Fa'ida ta biyar da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, daga hadisin za mu fahimci cewa mace ta halarci majalisin da ake karantar da addinin musulunci, wannan abu ne wanda yake halal koda tana jinin al'ada. Taya muka fahimci hakan daga hadisin cewa ya halatta mace mai jinin al'ada ta halarci majalisin da ake karantar da ilimin addinin musulunci? Za ta saurari kudu ba, masha Allah. Kaga kudu ba kuma yana cike da karantarwa da wa'azi, sannan kuma ga addu'o'i duka sun shafi matsaloli na addini, ga kabbara duk sun shafi matsaloli na addini, amma aka ce mai jinin al'ada ta halatta, don ne yake nuna halaccin halartar ta majalisin da ake karantar da addinin musulunci koda tana cikin jinin al'ada. Fa'ida ta shida da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi, hadisin ya nuna mana cewa ranar idi rana ne wanda yake mai albarka, saboda a ƙarshe da annabi ya ce da take cewa mu fitar da mata masu jinin al'ada su yi kabbara da kabbaran musulmai, su yi addu'a da addu'ar musulmai, sai annabi a ƙarshe ya ce yarjuna barakata zalikal yau, suna fatan albarkar wannan wuni. Kenan wunin ranar idi wuni ne wanda yake mai albarka. Sannan a ƙarshe annabi ya ce wa tuhurata, wuni ne mai tsarki. Idin azumi ko idin layya wuni ne mai albarka kuma wuni ne mai tsarki. Wato mun fahimta daga hadisin cewar wunin sallar idi guda biyu, duka waɗannan wuni guda biyu ne wanda suke masu albarka, sannan wuni ne wanda suke masu tsarki. To idan wuni ne masu albarka kuma masu tsarki, musulmin da ya san ciyon kansa ba zai lalata ma kansa wannan wuni mai albarka mai tsarki da ayyukan sako ba. Duk da yanzu ana ɗan samun canji, a da za ka tarar ranan idi ana shirya party a je a hadu maza da mata a yi ciye-ciye da shaye-shaye da tantance kaga wannan ai sako ne haduwar maza da mata sannan kuma meye ma'anar party na'am meye ma'anar party in an ce party meye ma'anar sa na'am za a shakata a hole to irin godiyar da za a yi wa ubangiji kenan a wuni wanda yake mai albarka a wuni wanda yake mai tsarki kenan kallon wannan wuni a matsayin sa na mai albarka kuma mai tsarki ya kamata musulmi ya gode wa ubangiji a wannan wuni da ya sa rayuwar sa ya kawo wannan wuni na farko kenan na biyu kuma ya sa aka yi hidimar wannan wuni ta murna da annashuwa da ziyartar ƴar uwa da ƴan uwa da cinyacin abin a ci wannan a sha wancan kayan ciyaciye masu daɗi da ubangiji ya hore mana ba wa gode wa ubangiji bisa wannan ni'ima mai girma kar ya zamanto ya butulce wa ubangiji ya maka ni'ima maimakon ka gode masa kuma sai ka butulce masa wuni mai albarka wuni mai tsarki kalalata shi da ayyukan sako kenan wannan yake nuna girman laifi na sako a ranar sallar idi sawa'un idi na azumi ko kuma idi na layya duk sabon da za a yana da girma sosai me yasa saboda girman wuni dan duk wani abu da ya zama mai girma sawa'un guri ne in ya zama mai girma to sako a wannan gurin zai zama mai girma haka wuni ne in ya zama wannan wunin mai girma ne sako a wannan wunin zai zama mai girma wata ne ya zama wannan watan mai girma ne sako a wannan watan zai zama mai girma shi yasa garin makka Allah madaukakin sarki yace wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin sai Allah yace mi nuzikhu min azabin alim za a dandana masa azaba wacce take mai radadi a cikin garin makka in zai ta'asa in zai ta'addanci ya nufa ma ba mai ba in ya nufi Allah yace za a dandana masa azaba wacce take mai radadi me yasa saboda girman garin makka waka dalika wuni idan ya zamanto mai kima a gurin ubangiji laifi a wannan wuni zai zamanto yana da girma kwarai da gaske a gurin ubangiji subhanahu wataala fa'ida ta kusa da karshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta hadisin yana karantar da mu falalar yin ayyuka na da'a ranar sallar azumi ko kuma sallar layya me yasa saboda rana ne mai albarka in har kai waita ayyukan alkhairi da ka dace da lada wanda yake mai tarin yawa za a ninninka maka ladanka dan idan Allah madaukakin sarki sanya albarka ga abu ma'anar albarka shine Allah ya yawaita alkhairan wannan abu to yanzu tunda Allah ya sanya albarka a wannan wuni ibadar da zakai Allah zai yawaita alkhairan ibada to wannan yake nuna mana muhimmancin yawaita ayyuka na da'a a ranar idi idan akwai wasu kyauta da kake so kai ko su kyautata da kake so kai to tara su zuwa ran idi duk sai kai taidan ka dace da alkhairai masu tarin yawa daga gurin ubangiji shi yasa akwai ta dabi'a da bahaushe yake tafiya a kanta zaka ga tana shige da addinin musulunci barka da sallar nan barka da sallar bahaushe ya san wannan to nan ba karamin tasiri yake da shi ba a addinance saboda kyauta sadaka ciyarwa a wannan rana ba ƙaramin al'amari bane gurin ubangiji subhanahu wataala kuma sai gashi ba haushe ya tafi akan wannan dabi'ar mutum har zai tanadi dan kudin sa da zai bada barka da sallah yayin kyauta da shi to nan ba ƙaramin kima yake da shi ba gurin ubangiji subhanahu wataala saboda girman wannan wuni na ranan idi na sallar azumi ko kuma sallar layya abu na ƙarshe fa'ida ta ƙarshe da zamu fita da ita karkashin wannan hadisi da muka karanta hadisin yana karantar da mu cewar ɗabi'a da al'ada da matan sahabbai suke tafiya akan shine killace mata a gidaje killace mata a gidaje yarinya idan har ta balaga ba sa barin ta fita da can muna da wannan ɗabi'ar amma yanzu an watsar da ita Hausawan mu Fulani Kanuri ana da wannan ɗabi'ar a da yarinya da ta balaga sai a hana ta fita in kaga ta fita to wani abu ne muhimmi to amma yanzu an aro wani wayewa na wata al'umma an aza ita ma tana da yanci kar a tauye mata yancin ta wato yanzu a killace ta a gida an tauye mata yancin ta a bar ta fita taje ta yi kaza aje ai kaza da ita babu laifi mace taje ta yi ta asa ta a makaranta ta kammala secondary ta yi diploma ko ta yi NCE ko ta yi degree wannan duka babu laifi ai to amma a bar mace ta zama tana da cikakken yanci sanda take so ta fita sanda take so ta shiga matan sahabbai ba haka suka rayu ba kuma wannan ya sabawa karantarwa addinin musulunci Allah ce wayi wa qarna fi buyutikunna mata ku lazumci gidajenku kar ku fita sai in akwai dalili yanzu yarinya tana da yanci ta fita ta fita ta tafi ina taje uwarta bata sani ba ubanta bai sani to wannan kamar tauye amana ce da ubangiji subhanahu wataala ya danka na wayannan ƴaƴa mata hannun iyaye da uba da uwa sai Allah madaukakin sarki ya tambaye su bisa amanar da ya ba su kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku makiyaya ne kuma kowa daga cikin ku sai Allah madaukakin sarki ya tambaye shi akan abin da ya ba shi kiyo saboda haka wannan ya da Allah ya baka ni'ima ce mai girma saboda haka ka kiyaye amana ce Allah madaukakin sarki dan ka hannunka ya kamata duk inda za ta je ka sani su wane ne kawayenta ka sani tana ina yanzu ka sani kada ya zama yarinya sanda take so ta fita sanda take so ta dawo karantarwa na matan sahabbai killace mata suke yi a gidajen su koda ba mata aure ba wasu sun dauka mata aure ce za ta zauna cikin gida ba za ta fita ba sai da sanin mijinta har yarinya ma wacce bata yi aure ba za ta fita ba sai da sanin ubanta ko kuma sanin wanda take karkashinta karkashinsa babbanta ne a wanta ne a akawunta ne wanda take karkashinta sai bai halatta mata ta fita ba sai da me sai da sanin sa to wannan shi ya kawo mu karshen bayani dangane da wannan hadisi na Ummu Atiya wanda ya hakaito mana hukuncin fita sallar Idi da kuma muhimmancin halartar sallar Idi hatta ga waɗanda ba su da tsarki cikin mata kuma wannan shi ya kawo mu karshen bayani dangane da wannan babi na Idi guda biyu babin da za mu je gare shi shine babu salatul kusufi ina ga lokaci ya tafi ko sauran momenti hudu babu salatul kusufi babin sallar kisfewa sawawun kisfewa na rana ko kuma kisfewa na wata to ina ga saboda lokacin ba zai ba mu dama mu yi takaitaccen bayani dangane da abinda ake nufi da kusufi da kuma kusufi na rana da kuma kusufi na wata ba za mu jinkirta wannan bayani har sai Allah madaukakin sarki ya nuna mana mako mai zuwa sai mu dasa aya a wannan gabar abubuwan da muka faɗa waɗanda suke dadai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نتنبأ da yayi tambaya game da mata da za a je da su filin Idi wanda ba su da tsarki da aka ce su nisanci gurin sallan musulmi ma'ana kasu zogun da ake salla amma dai su halarci filin Idi to yanayin nisanta gurin sallar ya yake mata ya kasance shin za su je su kasance tare da ƴan uwansu mata da ba su tsarki ne a can baya ko wani keɓantaccen guri da aka keɓe musu ko kuma a duk inda ita ta zauna kusa da filin Idin yayi misali wanda zai je da matarsa batta da tsarki ko ƴarsa batta da tsarki ya bar su cikin mota in mutum yayi haka zai amsa cewar matarsa ko ƴarsa da yaje da su wanda ba su da tsarki sun halarci wannan alkhairi da ake faɗi na filin Idi ko haka aka yi an
sun halarci wannan alkhairi dama su je filin ne to yanzu kuma ga su a filin a duk inda suka zauna koda ba a ce ga wani guri wannan nasu ne su zauna ba a cikin mota ta zauna tana jira a can bayan inda aka yi fakin din ababen hawa ne ta zauna tana jira duk yayi duk inda ta zauna a area filin idi duk yayi ba lallai sai ta zo cikin ƴan uwanta mata wanda ba su tsarki an killace musu ko an iyakance musu ko an kebe musu wani guri takamaimai ayyanan ne ba a duk inda ta zauna cikin mota ta zauna a waje ta zauna gefe ta zauna duk inda ta zauna a filin idi duka yayi wannan alkhairi da ake fatan dacewa da shi insha Allah ta dace da shi Allah ta'ala a'lam wannan yana cewa assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da ilimi amin tambaya ta ita ce ina so a ilmantar da ni game da azumin nafila saboda samun kusanci zuwa ga Allah nagode to azumin nafila nau'i akwai azumin nafilar da sababi ne yake kawo shi kamar misali azumin tasu'a da ashura kasantuwar wannan wuni na al-muharram ko wata na al-muharram a ranan 10 ga wata ne Allah madaukakin sarki ya halakar da fir'auna ya tseratar da banu isra'ila daga kaidin fir'auna da shi da annabi musa daga kaidin fir'auna banu isra'ila da annabi musa Allah ya tseratar da su daga kaidin fir'auna to wannan yasa su yahuda suke azumtar wannan wuni annabi da ya gani sai ya ce to ai musa shi annabin Allah ne ni ma annabin Allah mu muka fi ku cancanta mai koyi da Musa kaga sababi ne kawo azumtar wannan wuni kuma sai annabi ya shar'anta a yi da ranan tara me yasa dan asaba mai yahuda su iya 10 suke azumta to annabi kuma shar'anta mana mu azumci tara da 10 mu saba musu zamu yi azumin 10 ga wata dan murnan cewar ranan ne Allah ya tseratar da annabi Musa da banu Isra'ila daga fir'auna sannan zamu yi tara kuma dan mu saba ma yahuda kaga wannan sababi ne kawo sannan azumin ranan 9 ga watan Dhulhijja ranan Arfa ce wannan shi ma sababi ne kawo kasantuwar wunin ranan Arfa annabi kuma ya nuna muhimmancin azumtar wannan wuni cewa yana fata gurin Ubangiji ya kankara zunubin shekara tabare da tabadi to kaga wannan ya nuna muhimmancin azumtar wannan wuni din tare da cewa azumtar sa ba wajibi bane to sannan kuma akwai azumi na nafila wanda ba sababi ne ke kawo shi ba haka nan musulmi zai yi shi misali yin azumi uku a cikin kowane wata annabi ya gaya wa Abdullahi dan Amr dan As cewar yana yin azumi uku cikin kowane wata saboda shi mutum ne mai yawan yin azumi baya hutawa kullun azumi zai kusa kwana yana sallah an masa aure ma ko kallon matar bai ya kwana sallah ya wuni azumi har mata ta koka shi gurin babansa sirkinta kenan tunda sirkin tanshi ya aurar da ita gare shi shi kuma sai kai karansa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda abu ne da ya shafi ibada sai ga kare ka tsalanda ibada yake wa Allah to amma kuma kare ya hana shi ibada fa kuma ya je yayi abin da bai dace ba sai koka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yasa aka kira shi shine annabi yake bashi shawari maimakon kullun kai ta yin azumi me zai hana a wata kana azumi uku saboda azumi uku da yake da ka azumci watan gaba daya sai a wayi gari kaman ka shekara kana azumi saboda azumi daya yana daidai da ladan azumi 10 man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda yazo da kyakkyawa guda daya za a bashi kwatan kwacin kyakkyawa guda daya nan har sau 10 to yanzu duk wanda zai azumi uku a wata kamar ya azumi 30 ne to yanzu a muharram ka sami uku a safar ka samu uku rabi'ul awwal rabi'ul akhir jumadal ula jumadal akhir rajab sha'ban sannan ka zo shawwal dhulqa'da dhulhijja kaga kaman ga bayan in ka hada da azumin ramadana ka shekara kana azumi ga azumin wata ramadana kwana 29 ko 30 ga azumi da kai tai uku cikin waɗannan watanni guda 11 kaga kaman ka shekara kana azumi kana da ladan wanda ya shekara yana azumi haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa Abdullahi ibn Amr ibn al-Az yace kai ya rasulullah ya kasa mun zan iya yi sama da haka to kaga wannan azumi ne na lafila wanda mutun zai iya duk wata yayi kokari akalla ya samu yayi azumin kwanaki uku sawa'un yayi a farkon wata ko tsakiyar wata ko karshen wata duka daidai ne saboda annabi a hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-Az bai kayyade masa da ayyamul bid ba ranaku na haske su ne ran 13 14 15 kowane wuni indai kai cikin watan to ka samu falalar wannan azumi na kwana 30 din in ka samu azumi uku misali a farkon wata kai daya tsakiyar wata kai daya karshen wata kai daya to daidai kake da wanda yayi azumi 30 ko kuma a farkon wata duka kai uku ko a tsakiyar wata ko a karshen wata daidai kake da wanda ya dace da azumin kwana 30 to sai kuma akwai azumin litinin da alhamis shine a duk mako mutun yayi azumi biyu wannan annabi yana yi yana irin wannan azumi an tambaye shi me yasa yake azumin litinin yace zaka yawmun wulidtu fihi dalilin da yasa nake azumtar ranar litinin saboda wannan wunin a cikin sa aka haife ni aka tambaye shi kan azumtar ranar alhamis yace a wannan wuni ne ake daga ayyukan bayi da suka yi na mako zuwa gurin ubangiji sai nake fatar a daga aiki na ina azumi to kaga mutun zai iya yana azumtar litinin da alhamis wani zaka ga azumin waɗannan wuni ba sa wuce shi azumin litinin da alhamis baya wuce shi to mutun zai iya yana yin azumin litinin da alhamis in ma litinin din kawai ya dauka yana yi to ba laifi in ma alhamis din kawai ya dauka ma'ana shi zai iya a sati zai iya azumi daya a sati to ba laifi in zai iya biyu ba laifi ya gurgurdu ya takaita da iyawan mutun da ikonsa gurgurdun iyawan mutun da ikonsa sai kuma azumi cikin azumin nafila wanda shi ma ba sababi ke kawo shi ba shine yau in kai gobe ka huta yau in kai gobe ka huta shine mafificin azumi da annabi ya faɗi yace khairus siyami siyamu dauda mafificin azumi shine azumin annabi dauda yaya azumin annabi dauda yake yasumu yawman wa yaftiru yawma zai azumi yau gobe ya huta ya azumi yau gobe ya huta to annabi yace wannan shine mafificin azumi to wanda ga yana da iko yana da karfi yana da damar yin irin azumin annabi dauda to shine mafificin azumi to kaga wannan duka yana cikin jinsin azumi wanda suke na nafila to amma lokacin da tattaunawa ta kai ta kawo tsakanin annabi da Abdullah ibn Amr ibn al-As annabi ba ya ce masa ya azumi uku ba a kowane wata ya ce ya kasa ya rasulullah annabi ya ce to me zai hana duk sati kai azumi biyu litinin da alhamis ya ce ya kasa mun ya rasulullah annabi ya ce to in kai huta kwana biyu sai kai azumi duk bayan kwana biyu kai azumi ya ce ya kasa sai annabi ya ce to kai azumi yau gobe ka huta yau kai gobe ka huta ya ce ya kasa ya rasulullah annabi ya ce to babu azumin da za ka yi wanda yafi haka wanda yake da alheri cikin sa saboda mafificin azumi irin na Dauda yace to sai hakuri yaje ya takaita da haka din yau in yayi gobe ya huta yau in yayi gobe ya huta lokacin da ya tsufa sai ya ce laitani takhastu rukhsata rasulillah ce kai kai to na ina ma da na riki sautin manzon Allah saboda lokacin da ya tsufa ya kasa yi ya tsufa ya gagara sai yake su kuma ba su so mutun ya fara abu yazo ya kasa sai ce ina ma da rike sassaucin da annabi ya masa ta yadda har ya mutu yana yi amma yanzu tsufa ya hana shi ya gagara Allahu ta'ala a'lam amin amin wannan yace assalamu alaikum da fatan malam yana cikin koshin lafiya hakika muna karuwa matuka da karatuttukan da kake mana to Allah ya mana tarayya cikin ladar tambaya ta ita ce Malam menene hukuncin anniversary da ɗaliban makarantu suke a shari'ar musulunci domin yawanci duk sanda za a yi zaka ga maza da mata sukan haɗu a hall guda kuma wasu matan kamma suna da aure dan Allah malam ayi min bayanin halaccinsa ko haramcinsa a shari'a to irin wannan taro da dalibai suke yi wasu zaka ga suna yi so daya a shekara ko ina jin shekara shekara ne wasu kuma sai bayan shekara 10 ko kuma yau makarantar su ta cika shekara kaza da kafata shekara 40 ko shekara 50 ko 60 ko 100 da kafa makarantar sai a hadu ai irin wannan to yana da illolin sa a shari'a kuma yana da amfanin sa illolin sa a shari'a wanda kai bayani a cikin takaddar yanda ake samun hadakan maza da mata ko da ma ba mata aure ba haramun ne cin hadaka da cuɗanya tsakanin maza da mata annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya ba'idu baina anfasir rijali wan nisa ku nisantar da tsakanin numfashin maza da mata saboda wannan numfashin shedan da shi yake amfani sai ya haifar da sharri to yasa annabi sai ya bada wannan umurni cewar a nisantar in za a yi mata su je su yi nasu wunin su daban su yi su kare su tafi maza ma su je su yi nasu wunin su daban su kare su tafi to in za a yi da wannan surar wannan babu laifi wannan na farko ke na biyu kar ya zamanto dai kawai a hadu a ci a sha a watsi ba tare da wani an yi wani abu wanda yake mai muhimmanci wanda zai amfane ku a duniyar ku ko a lahira ku ba idan zama haka sai zaman to bata lokaci ne a banza tare da cewar ta wani fiskar za a iya samun fa'ida ne cece fa'idar za a samu ziyara da sada zumunci wanda kun shekara kaza ba ku hadu ba yau gashi kun haɗu wani watakin in ba wannan sababin ba zai wahala ka haɗu da shi har abada to kaga nan wannan yana da amfani kuma yana da fa'ida ta bangaren shari'a saboda sadar da zumunta abu ne wanda ake son sa sawa'un danginka waɗanda suke na jini ko kuma wanda wani dalili yasa kuka saba da shi ka sadar masa Allah yana son wannan shine umurnin ubangiji subhanahu wataala wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wanda kuke roƙon junanku da shi wani da Allah yi mun kaza wani da Allah karka yi kaza wal arham sannan kuma ku ji tsoron zumunci kar ku yanke shi kaga Allah ya umurni yayi anan cewa kar a yanke yahani yayi cewa kar a yanke zumunci to wannan zai taimaka wajen sadar da zumunci ya zamanto da wannan nufin za ku je irin wannan taro idan mutun ya zama da wannan nufin sai ya samu me lada ya je da nufin sadar da zumunci ya haɗu da ƴan uwa da abokai da aka yi shekaru kaza ba a haɗu ba sannan abu na biyu galibi wasu a irin wannan haduwar sukan yi wani abu na tallafawa makarantar ko gina wasu blocks a makarantar ko duba wata matsala da makarantar take fuskanta ya za su yi su shawo kaga wannan abun so ne a shari'a yana da amfani a shari'a saboda taimakekeniya ne da Allah madaukakin sarki ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya kan aikin da'a to wannan duka ya shafi taimakekeniya kan aikin da'a saboda makaranta ilimi ake koyo ilimi kuma da na addini da na boko idan bawa ya gyara zuciyarsa zai samu lada akai ilimi ne na boko na zamani amma idan ka kyautata niyyarka ilimin sai ka samu lada akai to saboda haka yanzu abubuwa da za a yi na ƙara inganta makarantar da kuma ƙara duba waɗanne ƙalubale ne makarantar ke fuskanta tunda wani ya zama babba a guri kaza wani yana da iko a guri kaza sai a hada ƙarfi da ƙarfe sai kaga an yi wani abu wanda yake mai amfani ga makarantar hakan ya sa makarantar ta ƙara samun ci gaba ta ƙara dorewa to kaga ta wannan fiskar irin wannan taro zai zamanto ya amfanar a duniya kuma ya amfanar a lahira to amma kamar yadda muka yi ishara a baya kar ya zamanto cakude an samu cakude ɗe ne a tsakanin maza da mata sannan kuma kar ya zamanto mutun ya je ba shi da manufa to wannan shari'a batta goyon bayan irin wannan tana fito na fito da shi na farko a nisanci cakuduwa maza da mata dan wani dan hakan ne ma zai je dan samun cakudu wani ya ji ba mata sai fasa zuwa Allah akwai wanda suke da wannan dabi'ar to kaga wannan zai zama irin wannan taro zai zama haramtaccen taro ne wanda Allah baya maraba da shi kuma musulunci yayi tir da irin wannan taro saboda samun barna da ya kunshi wannan taro har ma gara ba a yi shi ba ko da akwai wasu amfani da ake ga za a samu to amma kuma ita barnar a tunkude ta shi yafi da aka yi tambaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama game da caca da shan giya Allah sai saukar da ayat Qur'ani ya amsa tambayar da aka yi wa annabi yas'alunaka anil khamri wal maisir suna maka tambaya akan caca da giya saboda sun ga jiyan akwai dan wata akwai amfanin da take tattare da shi. Yanzu mutum idan yana cikin damuwa ya sha giya ta dauke masa hankali aka ga damuwa sai ya tafi, to sai suke ga kamar akwai amfani a cikin shan giya, to sai aka ce eh kul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas wa ismuhuma akbaru min nafi. Cikin shan giya da tata akwai laifi mai girma duk da cewa akwai amfani, amma kauracewa laifin shi yafi a hakura da sha duk da ciki akwai amfani. To za mu dabbaka shi anan taron da za a yi na daliban da suka gama makaranta shekara kaza, ko kuma daliban da suka yi makaranta kaza yau ta cika shekaru kaza da kafata, ko da akwai amfani to akwai laifi ciki, to a kaurace masa saboda laifin da yake ciki ko da ku akwai amfani. An gane yadda na hada bayanin shan giya da tata, ko da akwai amfani tunda akwai laifi to a kaurace musu shi yafi akan a sha dube da cewa ai akwai amfani da zai biyo baya, to amma kuma an sha akwai laifi, akwai sako, akwai zunubi, to ka hakura da wannan amfanin dan ka gujewa aikin sako, dan ka gujewa zunubi. To nan ma koda kana gani irin wannan taron akwai amfani dan gujewa aikata aikin sako abinda zai fusata Ubangiji, ka hakura da amfanin ka kyale wannan taro shi yafi. To amma in ya zamanto kowa za su yi nasu, mata akwai rana communication shikenan taro yayi kyau, kuma a haifar da abin da zai amfanar da makarantar kuma ya amfanar da al'umma, wannan musulunci yana maraba da shi. Wallahu ta'ala a'lam. Wa alaikumus salam. Na'am. Yawa, to bayanin da yake misali gani cewa sun yi karatu tare misali shekara guda suka gama, idan aka zauna a hall daya maza suna gaba mata suna baya kamar yadda ake tsarin sallah, hakan yayi da yayi ba gaskiya, saboda ai dole ne za a samu alaka, alaka dole za ta kullu, za a tattauna kan kaza, wacce za ta bada shawari kan kaza, ku samu wani akan kaza, to sai kaga alaka ta kullu tsakanin ajnabiyai da wanda ba muharraman su ba, kuma abin da ba a so kenan. Alaka babu laifi ta kullu amma ta tilas, misali a makaranta tsakanin malami da ɗaliba, ko a asibiti tsakanin likita da maras lafiya, ko a kasuwa tsakanin mai siye da mai siyarwa, wannan alaka cancanta take ta tilas. Amma wannan alakar babu wajibci cikinta wanda za a ce dole sai an haɗa, ana da damar a raba abun kuma a yi shi cikin nasara, kowa kuma ya nasu, su mata suna can suna nasu, maza suna can suna nasu, kaga dai an kauracewa dama da za a ba shi dan ya shigo kuma ya shigar da harka wacce take tabarna, shi yasa annabi ba ya bada wannan shawarin. Allahu ta'ala alam. Nan tambayoyin nasa yan uwa suna da muhimmanci, tambayoyi guda biyu, to amma bari na rubuta su ko rubuta mun su a mana hakurin su sai mako mai zuwa insha Allah za mu amsa su, wa ina so mu rufe majalisin haka na now. To ina ga rubuta mana wannan ta zama ta uku insha Allah mako mai zuwa za mu amsa su now. To shikenan. Alaikumus salam. Now. Shi kuma na gane ina ta fuskanta. A rubuta mana ita insha Allah, muka gama karatu wani sati, yau din ina da wani uzuri ne. Ina ga sai mu dasa aya ana abubuwan da muka karanta na daidai, Allah ba mu iko amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.